نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يوم جمعة ليغوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوى مدينة يوم شكرا دبو دلري حدود ثلاثين دا أكو kuma 20 ga watan 7 na wato kalanda ta miladiya. Yau zamu bude karatun mu na tafsirin alqur'ani da muka saba yi a cikin watan azumi a wannan masallaci mai albarka na alfurqan. Kamar yadda muka saba, takaitacce shimfiɗa akan shi karatun tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan. A koyaushe muna tunatar da kawukan mu kan muhimmancin alqur'ani a cikin watan ramadan, saboda shi Ramadan watan alqur'ani ne, kamar yadda Allah ta'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an. Kuma kamar yadda muka sani a hadisin da Abdullah ibn Abbas ya ruwaito a cikin wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane dare na Ramadan mala'ika Jibril yana saukowa ya masa darasin alqur'ani, yu'aribuhu alqur'an, yana bijirar da karatun alqur'ani ga mala'ika Jibril a kowace shekara su yi sauka, har a shekarar da ta zamanto wadda ita ce ta ajalinsa, shekararsa ta ƙarshe, ya yi masa sauka har guda biyu ta alqur'ani. Wanda wannan yana nuna wato munasabar alqur'ani da watan ramadan da kuma muhimmancin shagaltuwa da shi a cikin watan ramadan. Kuma daga wannan ne aka samu magabata na ƙwarai, sun kasance suna barin sauran shagaltuwa da sauran al'amura, musamman na sha'anin karatuttuka da ilmance-ilmance ya zuwa ga alqur'ani. Kamar yadda aka rawaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, tabi'i daga cikin almajiran imam, daga cikin almajiran sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, cewa shi Qatada ya kasance idan watan Ramadan ya rawaito ya shigo, sai ya bar riwayar hadith, ya bar fatwa, ya zamanto ya shigaltu da alqur'ani ne da bayanin tafsirinsa. Haka zalika Imam Malik shi ma ya kasance idan watan Ramadan ya shigo, sai ya bar sauran karatuttuka ya fuskanci alqur'ani kawai. To wannan saboda alqur'ani tare da azumi suke, ta kamar yadda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, innal qur'ana was-siyam yashfa'ani yawmal qiyama, alqur'ani da azumi suna yin shafa'a ranar alkiyama, suna yin ceto. Alqur'ani zai ce ma Allah, ya Allah na hana shi bacci da daddare yana sallah, dan haka ka bani cetonsa. Azumi zai ce, ya Allah na hana shi cin abinci da abin sha da kuma sha'awarsa a cikin watan Ramadan, dan haka ka bani cetonsa. Saboda haka akwai alaka mai girma tsakanin alqur'ani da azumi, dan haka babu lokacin da ya cancanci wato mu fuskanci alqur'ani yanda ya kamata irin a cikin watan azumi. Kuma alqur'anin nan kada mu manta, shi ne littafi wanda yake babu kamarsa, shi ne aya wadda take babu kamarsa, ita ce mu'jiza wadda babu kamarta, ita ce mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ayar da aka bashi wadda ba a ba mu sauran annabawa kamarsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min nabiyyin minal anbiya'i illa utiya minal ayati ma amana alaihi albashar wa innama alladhi utituhu wahyun awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'a. Yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face Allah ya bashi aya wadda za ta sa mutane su imani da shi saboda wannan ayar. Yace to ni ayar da Allah ya bani wahayi ne da Allah ya min wahayinsa, dan haka ina kauna na zamanto na fi su yawan mabiya. To shine fa wannan ayar, shine wannan alqur'ani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan sifa, cewa babu aya da Allah ya ba mu annabawa kamar ita wannan aya ta alqur'ani. Sannan kuma Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewar littafi ne mai tarin albarka a wurare daban-daban, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalna. afa antum lahu munkirun. Ayoyi sun zo da suke bayyana cewa alqur'ani littafi ne mai albarka, ma'ana albarka ta alqur'ani shine tarin alkhairi wanda yake baya yankewa alkhairi da waman mai kuma mai yawan gaske. Imam al-Alusi ɗaya daga cikin malaman tafsirin alqur'ani yace yayi hidima ta ilimi amma bai ga albarka da ya samu ba irin albarkar da ya samu wajen tafsirin alqur'ani. Haka zalika Imam Abubakar al-Razi ne babban tafsirin nan at-tafsir al-kabir yana cewa irin abubuwan da ya gani na albarka alqur'ani saboda shagaltuwa da tafsirin alqur'ani da yayi yana sanya shi ya kaunar kan cewar abinda zai samu a lahira shi ma mai tarin girma ne. Saboda haka ya kamata mu zamanto muna da kyakkyawar alaka da alqur'ani musamman a cikin wannan watan da fatan cewa wannan zai sanya mu dore har bayan watan Ramadan mu kasance tare da alqur'ani. Albarkar alqur'ani ba kawai ta tsaya akan wato karanta shi cikin azumi bane, gabaki daya a rayuwar mu alqur'ani ne albarka ne, dan haka Allah ya sifanta shi da shi. Kaga an sifanta shi da wannan sifa da sigar ismul fa'il wanda take nuni akan at-tajaddud wal istimrar, littafi ne mai albarka wanda yake albarkar a yanzu da kuma a gaba, wato ma'ana ba za ta kare ba. Saboda haka duk wani abu da zai sanya mu samu alaka da shi alqur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka mu kokarin tilawarsa a cikin wannan wata kowa gurgurdan iko, sannan kuma mu kokarin sanin ma'anarsa. Wadansu daga cikin masu kokari sukan yi kokari ko da fassaran alqur'ani ne, tunda musamman in suna salla a masallatan da ake saukan alqur'ani juzu'in da ake karantawa a cikin tarawih kafin a karanta shi su je su karanta fassara kafin su zo su halarci karatun, domin yayin da liman yake karatun suna halarto ma'anonin sai ya zamanto kan cewa wannan ya kara musu sanin fahimtar alqur'ani a cikin salla. Domin karatun jin karatun alqur'ani da karanta shi a cikin salla shine yafi komai wajen tara zuciya, wato da fuskantar da ita wajen fahimtar ma'anar alqur'ani. Saboda haka mu kokari mu kusanci wannan littafi mai albarka, saboda yanda Allah ta'ala ya ce albarka alqur'ani zata tabbata a kan mu, da ba kuma zata tsaya a kan mu ba, zata tafi hayya zuwa ga iyalanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da kuma al'ummarmu baki daya. Wannan abu ne wanda yake tabbas daga maganar Allah ce jalla wa ala. Saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bude kirazanmu ga fahimtar alqur'ani, ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani, ya yaye mana dukkan wani kunci da damuwa da albarkar alqur'ani, kuma ya bamu ingantacciyar fahimta ta maganar sa jalla wa ala, mu san ma'anarsa, kuma bamu ikon aiki da shi, ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqa tilawatihi. Dan abinda Allah ta'ala yake so kenan, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, wadanda muka basu sanin littafi suna karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi, wadannan sune suke imani da shi, Allah ya sanya mu a cikin su. Kamar yanda manhajin mu yake a shekarun baya da suka wuce, zamu rinka fara karatun hudu da kwata insha Allah, kuma mu tashi karfe 5:30, zamu dauki minti 15 na farko domin amsa tambayoyi, sannan mu shiga karatu din, zamu rinka amsa tambayoyi kafin a fara karatu din. Saboda haka yau tambayoyi sun wuce, tunda ma ba a fara karatu ba babu zancen tambaya, amma daga gobe insha Allah zamu fara da amsa tambayoyi din. Saboda haka duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta ya turo, ana tattara su, in ba amsa tambayar ka ba a ranar farko insha Allah kafin dai kwanakin su wuce za a samu a amsa. Bara mun tsaya a aya ta 18 a cikin suratul an'am, kuma bana insha Allah za mu tashi daga aya ta 19 a cikin wannan sura mai albarka.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً
Allah jalla wa ala yace kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah ce ne musu ya rasulullah ayyu shay'in akbaru shahada wana abne yafi girman shaida qulillah ce ne Allah wato Allah shine yafi girman shaida shahidun baini wa bainakum shine mai shaida tsakani na da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi wahayin wannan alqurani ya zuwa gare ni li unzirakum bihi domin in gargade ku da shi alqurani wa man balag kuma in yi gargadi ga waɗanda duk alqurani ya riske su a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shin ku kuna shaidawa cewa akwai ababan bauta tare da Allah daban ababan bauta na daban tare da Allah قل لا أشهد ني توبانا شيدا أكن حكا قل إنما هو إله واحد كشي كتي شأن الله شيني أبن بوتاوا دجسكيا شيشي كتي وإنني بريء مما تشركون كماني مبرنتاني دجا أبن دكوكي تاريا تاريا دشي أتكم بوتانا دجا قما كاد صورا الطواقيت الله تعالى بايا أتكم آيوين دسكا قباتا ياي بيان توحيد ربوبية da kuma cewa tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiyya wato tauhidi da yake tabbatar da cikakken ikon Allah jalla wa ala akan dukkan halittarsa da cewa shine mahalicci kuma shine mai tasarrufi a cikin halittarsa to sai a wanda yake wannan shine yake wajabta mabayi su bauta masa shi kadai domin wanda yake da ikon ciutarwa da amfanarwa shine yake da haƙƙin a bauta masa to sai kuma ya zo bayani akan abin da zai tabbatar da manzancin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi domin mutanen kamar yanda malaman asbabun nuzul suka ruwaito wannan ayar ta sauka ne yayin da manyan kafiran makka suka zo suka samu manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi suka ce masa mu a wannan sakon da ka zo da shi bamu ga abin da zai shaida akan gaskiyarka ba yahudu da nasara sun ce abinda ka zo da shi ba su san shi ba ba gaskiya bane ba daga Allah yake ba to waye zai maka shaida akan cewa wannan abinda ka zo da shi daga Allah ne kuma kai wahayi ake maka daga Allah to shine sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wani ne yafi girman shi wani abu ne yafi girman shaida ashay anan wajen ana nufin al-mawjud Allah bai ce kul ayyu shahidin akbaru shahada ba wani mai shaida ne yafi girman shaida sai ya ce wani abu ne yafi girman shaida domin ya zamanto ya hada da ilimi da wato mai ilimin da mai da karfi da mai karfin da shaidar da mai shaidar duk wani abu wanda yake za a iya sifanta shi da kan cewa shay'un ne to a wadin dai za a dan wane nau'i ne na wannan abun wanda yake yafi girman shaida shine sai Allah ya ce in ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace Allah wato Allah shine akbaru shahid shine yafi komai shahada anan wajen ana kira'a biyu wadansu sukan tsaya akan cewa qulillah sai ai waqafi ana wato Allahu akbaru shahada Allah shine akbaru shahid Allah shine mafi girman mai shaida wadansu kuma sai su tsaya akan shahidun bai qulillahu shahidun baini wa bainakum in aka a farko a waqafi na farko in kace qulillahu Allah shine akbaru shahid shahidun baini wa bainakum sai zamanto wannan jumla ce da aka shafe mubtada dinta ai huwa shahidun baini wa bainakum shi Allah shine shaida tsakanina da ku a waqafi a fuska ta biyu qulillahu shahidun baini wa bainakum ce ne Allah shine mai shaida tsakanina da ku dukkaninsu ma'anar daya shine kan cewar ai Allah madaukakin sarki shine shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzancin sa Allah ta'ala ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida amma Allah shi Allah yana shaidawa da cewa abinda ya saukar da kai ya saukar da shi ne da sanin sa shi Allah da kansa yake shaida cewa ya saukar maka da alqur'ani da ilimin sa wal mala'ikatu yashhadu ko mala'iku ma suna shaida wa kafa billahi shaida bar ma batun mala'iku Allah ya isa shaida kuma Allah ta'ala ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin yace yasin والقران الحكيم نانس اذا القران ني حكمه انك لمن المرسلين للي كاي كنا daga cikin manzani للي كاي كنا daga cikin manzani هكذلك a cikin سوره البقره yace wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana daga cikin manzanni wallahu yashhadu innaka larasuluhu Allah yana shaida cewa kai manzansa ne da duk irin waɗannan ayoyi da suke tabbata da Allah yake sarrahawa cewa ya riga yayi wannan shaida yana daga cikin shaidar Allah ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi ayoyi mabayyana da suke karfafa shi ya gaskata masa alƙawarin sa yace zaka yi nasara kuma ya bashi nasara yace wanda ya gaba da kai shine zai zaman tutabbe kuma ya tabar da su ba zai yiwu ba da hikimar Allah cewa wani mutum ya zo ya da awar cewa Allah ne ya aiko shi sannan kuma Allah ya rinka goyen bayan sa bayan kuma ba Allah ne ya aiko shi ba zai taba yiwuwa ba idan da ba Allah ne ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma duk abin da Allah yake cewa zai yi din kuma yana gaskata shi kuma yana taimakon sa kuma yana bashi nasara kuma yana bashi daukaka yana bashi izza sannan kuma a ce ba Allah ne ya aiko shi ba wannan akbaru shahid wannan ita ce babbar shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi domin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar wani yayi da aure Allah ne ya aiko shi bayan ba Allah ne ya aiko shi ba sai wanda ya fi kowa ƙarya ya zamanto ya tsallake mutane sai ya tafi ya gabaki ɗaya Allah zai makarya sannan kuma Allah ya kyale shi shi yasa Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah yayi haka da shi Allah ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka shi bal sai ma ƙara karfafa shi dan Allah cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da ya kirkiro mana wanda zance wanda yake ba namu ba la akhadna walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil laqata'na minhu al-watin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin Allah yace da mun rike shi riko na karfi thumma laqata'na minhu al-watin da mun yanke masa jijiyarsa da take kaiwa take kai jini zuwa ga wato a kokolwarsa ita ce jijiyar da take ita ce take tabbatar da ran mutum wato da Allah ya wato da Allah ya halaka shi fama minkum min ahadin anhu hajizin babu ɗaya daga cikin ku wanda yake zai tsare shi daga rukun Allah to amma Allah yayi haka wanda ya nuna kan cewa bai yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma Allah ƙarya ba yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake ambatawa cikin madarijus salikin yake cewa sanya wato mutanen gaskiya suke imani da shi mutanen kirki masu ilimi masu gaskiya suke gaskata shi abdullahi ibn salam yana ganin sa yace fuskarka ba fuskar makaryaci bace yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuskarka ba fuskar makaryaci bace saboda haka zaka ga hatta makiyansa salawatullahi wa salamuhu alaihi ba sa kareta shi kamar yadda zamu gani Abu Jahal yana ce masa inna la nukadzibuka illa la nakdhibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bihi ba kareta ka muke ba amma muna kareta abin da ka zo da shi wato ba za mu ba abin da ka zo da shi bane amma kai ai ba ma kareta ka mun san kai ba makareci bane to ya zamanto hatta makiyansa su shaida akan cewa shi ba makareci bane wannan duk yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allahu shahidun bayni wa bainakum Allah shine mai shaida tsakaina da ku to sai kuma ranar alkiyama lokacin da zai fi zamantowa komai daci yafi komai daci yafi komai ciwo Allah madaukakin sarki zai tsayar da dukkan annabawa su zo su yi shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za su zo su nemi shaida sai al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta yi musu shaida Allah kuma ya tsarkake al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'umarsa akan gaskiya sannan Allah ya ce wa uhiya ilayya hadhal qur'an an yi wahayin wannan alqur'ani ya zuwa gare ni Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato cewa alqur'ani din nan wahayi ne Allah ya yi masa ma'ana ba tsara shi yayi ba ba kuma zuwa yayi ya kwafo shi a wani waje ba ba zuwa yayi ya tattara malamai na ahlul kitabi ya ce ku zo ku gaya min abubuwan da ke cikin tafin ku ba in kwafa na fitar da na sarrafar da alqur'anin kamar shi tunda ai duk wanda ya san magana annabi sallallahu alaihi wasallam ai magana sa kiyayayya ce a cikin sunna a cikin hadisi hadisi riwayar hadisi maganar hadisi da usulubin hadisi daban yake da usulubin alqur'ani inda maganar inda shine ya tsara abin da sai a ji maganar kamar yadda take a cikin hadisai amma alqur'ani ya zama to a wannan sifar da yazo shi ba waka ba shi ba zube ba shi ba huduba ba shi ba kissa ba ya fito daban daga cikin dukkan sauran zantukan mutane shi yasa Allah ya ce to gaskiya ɗaya ce an yi wahayin wannan alqur'ani zuwa gare ni li undhirakum bihi domin ne gargade ku da shi wato ku ayyuhal mawjudun ku wanda kuke a wannan zamani wato sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riska Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam gare su dan ya gargade su da shi an ambaci al inzar gargadi bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi innani lakum minhu nadhirun wa bashir ni ne gargadi ne mai faranta rai sai aka ambaci nazara ba ambaci bishara an nazara ba ambaci al bishara ba wannan saboda kan cewa ita shi gargadi shine yafi komai yafi wato karfi kuma yafi tasiri ga zukata bisa al bishara saboda shine yake sanya mutun ya ji tsoron Allah kuma tsoro shine abinda zai sanya mutun ya zamanto ya shiga taitayin sa dangane da alakar sa da Allah jalla wa ala ya zamanto bai rinka yin tamanni ba bai sake bai rinka ganin kan cewa ai za a yafe mu to wanda ya nuna kan cewa al inzar yana daga cikin sifa wanda take mafi karfi a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa anan nadhirul uryan ni wato mai gargadi ne wanda yazo wajen mutanansa wato a halin tsoro dan ya sanar da su da tsoro wato annabirul uryan ala abinna din larabawa ana sanya mutum wanda sukan yi dako a gefen gari dan idan sun ga mutane sun kawo hari to sai ya yanka hancin raƙuminsa yayya ga kayansa yayi makansa jinajina sai ya taho ya ce sabbahakum masaku waye wa garinku ko yammacinku wato za a kawo muku hari ko da safe ko da yamma to suna ganin sa a wannan sifar sun san kan cewa babu wasa sun san kan cewa abu ne wanda yake mai tashin hankali kowa sai ya shiga taitayin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni gare ku ya ku quraishawa annabirul uryan haka nake a gare ku wato wani babban al'amari ne wanda yake nazo ne muku gargadi akan sa babu ko ba al'amarin ku da yake wannan girma na kan cewa wanda ya mutu ba akan imani ba zai hadu da azabar Allah to shi yasa aka ambaci sifar al-inzar gargadi tsoratarwa kuma shi yasa ake son mutum ya rinka kusantar abinda zai tsoratar da shi na daga wato jin wa'azin al-Qur'ani da ziyarar makabarta da za ta rinka tatar da shi mutuwa abinda zai sanya ka rinka jin tsoro kana jin tsoron yaya za ka kasance idan kai ma ka shiga cikin kabari to babu abin da yake sanya mutum ya shiga taitayin sa ya dawo ya tsaye ya nutsu akan hanya irin al-inzar to shi yasa nan sai aka ambace shi aka ce li unzirakum bihi na gargade ku da shi al-Qur'ani kuma da nuna kan cewa al-Qur'ani kenan wato abin da ke cikin sa ya kunshi wa'azi mai tsoratarwa wa man balagh kuma in gargadi wadanda yake su duk wanda yake al-Qur'ani ya riske su mana duk wanda al-Qur'ani ya riske shi to annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne a gare shi wanda wannan shine yake nuna umumun nizara wato umumin bi'isa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko shi ga dukkan talikai kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga baki ɗaya ga mutane kana mai faranta rai kuma kana mai gargadi to nan yace wa man balag duk wanda al-Qur'ani ya riske ya ishe wato ya sadu da shi to an aiko masa a sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ya gare shi dan haka idan bai imani ba sai ku ya shiga wuta wa man yakfur bihi min al-ahzab fan-naru maw'idu wanda duk ya kafirta da annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab daga cikin kungiyoyi rundunoni da al'umomi wanda duk ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fan-naru maw'iduhu wuta ce makomarsa Allahumma illa wanda al-Qur'ani bai riske shi ba to wanda duk al-Qur'ani bai riske shi ba hukuncin ahlul fatra ne wa ma kunna mu'addidina hatta nab'atha rasula ba za mu yi ba ma azaba ga waɗansu face sai mun aiko da manzo ya zuwa gare su dan haka duk wanda al-Qur'ani bai riske shi ba wanda duk sakon al-Qur'ani bai riske shi ba fa huwa fi mashi'atillah magana a sahihiya dangane da ahlul fatra shine ranar al-kiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci jarabawa ya shiga aljanna wanda bai ci ba ya shiga wuta amma anan ba a musu hukunci da kan cewa ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne kamar yanda waɗanda suke ahlul fatra waɗanda suke kafin a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabci suka bar duniya waɗanda aka yi nassi akan cewa ƴan wuta ne za mu tabbatar da kan cewa ƴan wuta ne amma waɗanda babu nassi da ya zo a kansu to sai mu shiru mu ce wannan suna cikin ahlul fatra makoma su tana wajen Allah ranar alkiyama to haka zalika wanda duk sakon musulunci bai iske shi ba sakon musulunci bai riske shi ba bai isa zuwa gare shi ba to wannan shi ma yana daga cikin hukuncin ahlul fatra amma in dai sakon musulunci ya ishi ya riske mutum ya isa zuwa gare shi tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har anabi duniya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne a gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ballighu anni walau aya ku isar a maimako na koda aya ɗaya ce shi ya riga ya isar mana to mu kuma haƙƙin mu ne mu isar da sakon alqur'ani kowane loko da lungu na wannan duniya idan ba mu yi haka ba mun yi tafsiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku saurari wa'azina ku saurari alqur'ani da sakon Allah da ya aika ni da shi wa yusma'u minkum a saurara daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum a saurara daga wanda ya ji daga wajen ku haka ake yi wato duk wanda suka duk al'umma da suka zo su isar da sakon ya zuwa ga wanda ba su isar ba sannan Allah ta'ala yayi wannan istifhami na inkari a innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra wato yana nisanta irin wannan shaida ku masu shaida ne cewa tare da Allah akwai waɗansu ababen bauta na daban tare da shi wato duk wanda zai wannan shaida ce abin nisantawa abar inkari domin dalili akan tauhidin Allah ya bayyana saboda haka wane ne zai shaida akan cewar Allah yana da shuraka'u in ba wanda yake bai cancanci a sifanta shi da sifar mutunci ba bai sai cancanci a sifanta shi da sifar hankali ba ko sifar mutum ballantana sifar addini ai ba zai yiwu ba ya zamanto akwai iyayen giji tare da Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai waɗansu iyayen giji tare da Allah ba Allah ba da duniya da sama da ƙasa da sun tarwatse da sun wase domin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa wato dokokin da Allah ya halitta suna tafiya yanda suke tafiya tare da cewar inda a ce akwai wani Allah din wanda yake da cikakken iko kamar nasa jalla wa ala saboda haka abu ne wanda yake zahiri hankali ba zai iya tabbatar da cewa akwai iyayen giji masu cikakken karfi masu cikakken iko sama da ɗaya wato guda biyu ba a cikin halitta din nan domin idan haka ne kuwa ba yadda za a iya zamanto kan cewar duniya ta tafi yanda take domin idan rana tana fitowa daga gabas tana fitowa daga yamma to ya nuna kan cewar kenan ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya domin ya ce daga gabas za ta fito ta faɗi da yamma shi kuma ya yadda ɗayan ya yadda inda bai yadda ba kuwa to da dole sai dai take fitowar inda zai nuna ƙarfi in ka bai nuna ƙarfi ba ya zamanto ya sallama ma hukuncin na farkon in ku ya sallama ma hukuncin na farkon ya zama to ba shi da cikakken iko kenan ya zama saboda haka ba Allah bane kenan saboda haka Allah ɗaya ne kawai saboda haka ba zai yiwu ba ya zamanto akwai iyayen giji tare da Allah daban shi yasa yayi aka kawo da istifham na inkari wato ba zai wato ku kuna wannan shaida a bar inkari wanda ba za ta yiwu ba shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul la ashhad kace ni ba na shaida kamar yanda yace a can karshen surar fa in shahidu fala tashhad ma'ahu idan su sun yi shaida saboda su makareta ne saboda fitrar su ta lalace fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su wanda nuna kan cewar kada mutum ka zamanto mai shaida akan ƙarya kada mutum ka zamanto mai shaida akan ƙarya ka zamanto mai shaida akan gaskiya kunu qawamina bil qist shuhada'a lillah haka Allah ta'ala yace ku zamanto masu tsayuwa da adalci kuna masu shaida ga Allah kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist ku zamanto masu tsayuwa saboda Allah masu shaida da adalci shaida da adalci shine shaida da la ilaha illallah to idan mutane sun yi shaida da zalunci wanda yake babu zalunci irin zaluncin shirka Allah ya ce fala tashhad ma'ahum kada kai shaida ta su kul inna ma huwa ilahun wahid kace kadai abun bauta guda abun bauta kadai shi Allah ilahun wahidun abun bauta ne wanda yake wahidun shi kadai ai wato ina shaidawa cewa la ilaha illahu wanda ita ce kalimatut tauhid wa innani bari'un mimma tushrikun kuma ni barranta ni mai barranta ne daga abin da kuke tarayya da shi na daga wato gumaka wannan tasrihi ne bayyanawa ne lima ulima dhimnan da abin da aka sani a cikin wannan kalma ta cewa barranta daga shirka tana wajabtar da tauhidi da kuma cewa babu wani shariki ga Allah jalla wa ala da kuma tabarru da kuma barranta daga dukkan abin da ake bauta ma in ba Allah ba malamai suka ce yustahabbu liman aslama an yati bi shahadataini wa yatabarra'u min kulli dinin khalafa al-islam mustahabbi ne ga duk wanda ya musulunta bayan ya zo bi shahadataini ya zamanto ya ce ya barranta daga dukkan addini wanda ya saba ma musulunci ba sharadi bane in zaka musulunta kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musulunta amma waɗansu malamai daga wannan daga irin waɗannan ayoyi suke cewa yana da kyau mutun ya ƙara da cewa wa ana bari'un min kulli dinin khalafa al-islam kuma na barranta daga dukkan addini da ya saba ma musulunci saboda irin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya ce kul inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun domin in kace ana bari'un mimma tushrikun tamkar kace ne na barranta daga dukkan wani addini ba na musulunci ba wanda ke shine hakikanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
الله يتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن دمك باس سن للتابي سن أهل الكتاب يهود والنصارى يعرفونه سن سن من زن الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما يندسك سن آيانسو wannan raddi ne gare su da cewa to kai kace Allah shine mai maka shaida kace Allah shine mai maka shaida to ga ahlul kitabi masana da wanda su ma suna da littafi kuma ba sai maka shaida baka ganin kan cewa wannan tanakubi ne cewa su masu ilimi ne amma kuma ba su yi maka shaida ba sai kace Allah ne kawai ya maka shaida ina su kuma ahlul kitabi wanda su ma suke da ilimi daga Allah me yasa su ba su yi maka shaida ba sai Allah ya yanke hanzarin sai ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda muka ba su littafi sun san shi saboda haka idan ba su yi masa shaida ba ba wai dan ba su da shaidar bane sun san shi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu akwai wanda ɗansa zai masa akwai wanda ɗansa zai rikice masa ya kidime ya kasa gane ɗansa ɗaya daga cikin malaman ahlul kitabi kita bal na san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda na san ɗana domin ɗana ta yi wukan cewa matata ta je ta kwanta da wani ne aka shigo min da shi gidana ba ɗana bane amma yanda na san annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda zai mun ba abinda zai rikita mun in gane cewa ba shi bane ba abinda zai rikita mun shi in dauka ba shi bane saboda isa matukar ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da take wajen su wannan abul aliyatur riyahi ɗaya daga cikin tabi'ina na basra kuma daga cikin al muhabramu dan ya riski jahiliya sannan ya riski musulunci sai dai bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ba sahabi bane duk da ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo ya ganshi yayi imani ba a lokacin shi yake ba da labari ya je kasar sham ya je wajen wajen wani malami daga cikin malaman yahudawa ya shigar da shi cikin labararansa ya dauko masa wani akwati a cikin akwatin sai ga hotuna wajen 20 da yan kai a cikin kowane hoto a cikin siliki yace ya nuna masa hotuna ne na annabawa tun daga hoton annabi Adam har zuwa hoton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abul aliya bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ga Hassan ibn Ali yace sai ya ga yayi kama da Hassan ibn Ali kuma haka aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama da Hassan ibn Ali to suna da hatta hotunan su hatta hotonsa suna da shi wannan a cikin muktasar din sira na Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo wannan riwaya daga cikin al-bidaya wa nihaya Abul Aliyatur Riyah yace shi ya ga wannan saboda haka sanin ahlul kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda sanin sifofinsa hatta kamar sama da hatta hotonsa suna da shi hatta hotonsa suna da shi saboda haka ba zai yi shubha a gare su ba shi yasa Allah yayi gaskiya yace kama ya'rifuna abna'ahum kamar yanda suka san ƴaƴansu wa huwa asdaqul qa'ilin wannan shaida ne Allah yake yi kan cewa sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu kuma wannan shaida ta tabbata a tarihi domin ahlul kitab daya daga cikin hikimar Allah da ya bar ahlul kitab dan su tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam su rinka imani da shi lokaci bayan lokaci har yanzu zaka samu mutum wanda ya san ilimin addinin su ya san littafan sai kaga yazo ya ce ai wannan babu shakka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin gaskiya yayi imani to wannan ya daya daga cikin abin da yake bayyana gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta nadi shi yasa aka bar ahlul kitab قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله يا إسا شهيدا سكينا دكو دكو ما دون ديك دي علم الكتاب الله يا إسا شهيدا فيسا الله يبصر ما لما أهل الكتاب با دان سرنك شهيدا غسكر النبي صلى الله عليه وسلم حد دنيا تتعش كما سرنك تبتر دي إرو ونن آية دي الله يكفر الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تو أنك سنسنشي كمين دي سنسن يا إنسو ميسا باسا إيماني يسي الله يتي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wanda suka tabbatar da kawo kansu to su ne ba sa imani ma'ana ba wai saboda ba su san shi bane a'a saboda sun tabbatar da kawo kansu ma'ana wato sun alladina khasiru anfusahum sun kai kansu zuwa ga asara sun canza fitrarsu dannasu fitratuhum sun lalata fitrarsu asalin wannan halittar wanda Allah ya sanya halittar mutum akan bin gaskiya da santa da shaida domin ta to su sun canza ta saboda yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya ga gaskiya ya take ya sake ganin gaskiya ya take ya sake ganin gaskiya ya take to sai zuciyarsa ta kife duk ilimin sa sai ilimin sa ya zamanto kuma wabali sai ya zamanto ba zai iya fadan gaskiya ba zai iya gane gaskiya ba shine wanda za a ce ushribat nafsuhu hawaha an shayar da ransa san rai kawai abinda ya sani sai san rai abinda ya sani kawai sai san rai kuma wannan kana ganin sa a cikin malamai hatta a cikin malaman musulunci kana gani malamin da ya saba wato ganin gaskiya ya take daga gaskiya ya take sai ya zamanto tamkar ba yahudi shi yasa malamai suke cewa wanda ya bata daga cikin malamai a cikin al'umma mu lahu shabahum min al-yahud yana da kama a cikin yahudawa sun sani sun take to mutum ya san ilimi sannan ya take shine yake bata fitrar sa sai ya sanya zuciyarsa ta kekashe ta zamanto kan cewa bata ganin gaskiya bata sanin ma'rufi bata sanin munkari fahum la yu'minun saboda ka sune wanda ba sa imani Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba to wane ne yafi tsananin zalunci bisa wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah wato ma'ana ya kirkiri ƙarya ga Allah yace ana wahayi gare shi bayan ba a wahayi gare shi kaga wannan ya kidaya ma Allah ƙarya to wane ne ko yafi wannan zalunci saboda haka idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai wahayi a gare shi ba yazo yace Allah yayi wahayi a gare shi to ba wanda yake shi zalunci ya zamanto azlamu to kuma ku dube shi ku gani za ku sifanta shi da kan cewa azlamu ne shi saboda ka kaga wannan ya kunshi inkari a gare su kuma ya kunshi terere ga yahudawa da nasara da masu kirkira ma Allah ƙarya au kazzaba bi ayati ko ya karyata ayoyin Allah duk sai shi ke a cikin cewa babu wanda yafi su zalunci yana tare da ayoyin Allah kuma ya san ayar Allah ne ya karyata su tamkar ya kirkira ma Allah ƙarya ne wanda yake shine abin da ahlul kitabi suka yi sun san ayoyin Allah amma suka ƙaryata sune yahudu wan nasara wal mushrikun innahu la yuflihu adh-dhalimun to ka sani sha'anin adh-dhalimuna adh-dhalimai la innahu la yuflihu adh-dhalimun sha'anin haka yake wato adh-dhalimai ba sa rabauta wannan wato sunna ce ta Allah ta daga cikin sunanullahil kauniyya adh-dhalimuna la yuflihu innahu la yuflihu adh-dhalimun azzalimai ba sa rabauta koda kaga azzalimi ya tara abun duniya ya samu izzar duniya ya samu abun da yake so a duniya to wallahi la yuflih ba zai rabauta ba kaga ya karshen sa zai kasance sannan kuma ya zai kasance ranar lahira ka tsaya ka duba kai kanka ka duba tarihi mana ka gani me ya karshen irin su Abu Jahal me ya karshen su Fir'auna me karshen irin su Namrud me karshen wanda suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaba da sauran annabawa me karshen wanda suke yaki da gaskiya suke yaki da addinin musulunci ko a wannan zamanin namu ka duba ka gani me karshen su zaka kan cewa wannan sun tabbas haka take sunna ce ta Allah saboda haka a cikin wannan na farko akwai tabbatar da kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira ma Allah ƙarya ba duk wanda ya karanta tarihin sa ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi falahi wa rafa'na laka dhikrak mun dauka ka ambaton ka ya daya daga cikin falahi da babu kamar sa a rayuwar duniya ya zamanto duk ran da za a ambace Allah sai an ambace shi salawatullahi wa salamuhu alayhi, kuma ya zamanto in dai za a ambace shi a harshen mutanen kirki sai dai da kyakkyawan ambato, wanda duk zai ambace shi da mummunan ambato sai tiri abin sai satan tiri kafiri. Saboda haka kaga wannan kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu falahu, wannan ya nuna kan cewa bai zamanto mimman kadzaba bi ayati llahi ba, mimman iftara ala llahi kadhiba. Sannan kuma yaya akibar, kuma a cikin wannan yana nuna ka duba kuma waɗanda suka karyata shi su ya ƙarshen su ya kasance, ya ƙarshen su ya kasance duk wanda suka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin Sufyan ibn Akhtab daga cikin Yahudawa wanda yace ya gani shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam din ne wanda aka ce zai zo, kuma yace aka ce masa me zai, yace gaba zai da shi har ya mutu, ya ƙarshen su ya kasance da shi da irin sa na daga cikin Yahudawa da mushrikai. Saboda haka wannan sunna ce ta Allah wanda take wajabta mana mu ji tsoron zalunci, mu ji tsoron zalunci, kuma a cikin zalunci ya nuna mana kanta babu zalunci irin ka kira mu Allah kariya, yana daga cikin kira mu Allah kariya ka canza hukuncin Allah saboda bin san rai, wanda wannan yana samu daiwa daga cikin ahlul ilmi, mabuta ilimi, malamai, yayin da musamman yayin da suka kasance da suka yawaita zama tare da masu mulki ko masu kuɗi, su ga munkari su kasa inkari bal su tabbatar da shi ma abu ba daidai bane, sai amma naka daidai ne, kuna gani yana faruwa, aiki yana faruwa. Akwai fatuwa da akwai fatuwa ta daban ta masu mulki, akwai fatuwa sannan ta amawa ta sauran mutane ga magarin mutane, ina haram, amma idan suka zo wajen masu mulki ko masu gwamnati ta ba komai, ai abin akwai kauli, akwai kauli shi sai a samu masa maharaj sai a canza masa. To wannan ya daga cikin kira mu Allah kariya, ya daga cikin kira mu Allah kariya, ka kirkiro wani abu a cikin addini wanda yake bashi, ka kirkiro wani abu wata ibada wanda yake babu ita ka kawo ta, balantana ka zo baka ka zo ka ce kayi mafarki, kayi mafarki an dauke ka an shigar da kai cikin aljanna, ka laluba ka ce baka ga masoyanka ba, saboda masoyan naka da masu cikin masu mulki ne wanda za su yi maka wani abu, sai ka ce su ka shirya wata irin wadan ka shirya ƙarya ka ce kai, yana daya daga cikin Sheikh Abdullahi yake cewa yana daga cikin ƙarya da tafi komai, yana daga cikin ƙarya da tafi komai tsanani kai ƙarya a cikin mafarki, dan yana daga cikin abubuwan nubuwa. To duk wannan yana daga cikin kira mu Allah ƙarya, Allah ya kiyashe mu. Ko kuma karyata ayoyin Allah, karyata ayoyin Allah shine a gaya maka hukuncin Allah ka ce ba za ka yi ba, wanda yake wannan kafirci ne, kai inkarin hukuncin Allah, kai inkari ka ce kai ba za ka yi, kai ba ka yadda sallah dole ba ne, kai ba ka yadda dole ne sai an yi hijabi ba, dan me za a ce wai sai an yi hijabi, yanzu zamani ya canza, dan me za a ce sai an yi hijabi, ka kyala mata su bayyana kansu, kun ba su bayyana kansu ba ta yaya za a yi a san su, irin waɗannan abubuwa na in duk wani a ɗaya daga cikin abin da zai sanya mutum ya zama to daga cikin wanda suka fi kowa zalunci a wajen Allah, Allah ya kiyashe mu.
يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون.
To sannan Allah ta'ala ya koma wa'azi, wa'azi da ranar lahira, domin shine abinda yafi komai wato tsoratarwa, kuma wanda a cikin wa'azi da ranar lahiran ya kunshi takririn imani da ranar lahira ta hanyar wato sawwara maka ranar lahira kamar kana ganinta, kamar kana ganinta cewa gashi kiyama ta tashi ga abinda ake yi. Allah ya ce wa yawma nahshuruhum, ka tuna ya Rasulullah ranar da zamu tattara su, da zamu tashe su jami'an gabaki ɗayan su lil jaza'i, domin sakamako shine tace ranar alkiyama, ranar hisabi da kuma samun sakamakon hisabi. Thumma naqulu lil ladina ashraku, sannan zamu ce ga waɗanda suka yi shirka, wanda suka yi shirka da Allah wato muna masu gole su da kwabe su aina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun ina sharikan naku wato ina ababan tarayyan da ku kasance kuna hadawa tare da Allah alladina kuntum taz'umun wanda ku kasance kun kasance kuna riyawa cewa su iyayen giji ne wato ina ababan bautar da kuke bauta ma tare da Allah wato ka duba cikin irin wannan hali a lokacin da zai zamanto mulki na Allah ne jalla wa ala annabawa masu matsayi a wajen Allah suna jin tsoron fuskantar Allah a cikin wannan halin za a kirawo marasa gaskiya waɗanda suka yi zalunci a haƙƙin Allah suka daidaita waɗansu tare da Allah sai Allah ya ce musu to ina waɗannan wanda kuka daidaita su tare da ni ina suke domin a zamanto kan cewa an wato isa matuƙa wajen wato kwabe su da gole su da ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin su wato alladina kuntum tasumun da kuke riyawa annahum shuraka alillah cewa su shari ababan tarayya ne ga Allah tashfa'u lakum wanda yake ina suke zo su yi muku ceto la allaha lam takun hadiratan hina hadha alqaul aw li adami ghina'iha ka annaha laysat bi hadira wato tayuma ba sa wajen ko kuma a lokacin da ake fada tayuma su iyayen su shuraka din nasu ba sa wajen ko kuma ba za su wadatar da su komai ba suna wajen amma ba za su ce ko ba za su ce gamu ba wa zai ce gashi tunda kaga duk shiru za su har sai to kuma Allah ta'ala ya ce id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah shi ma kenan wanda aka bauta masa bai yadda ba kuma aka saba masa akan bautar sai tukuna Allah ya ce masa kai Isa ibn Maryam kai ne kace wa mutane ku bauta mun da ni da mahaifiyata ba Allah ba ababan giji ba Allah ba annabi Isa ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah a tsorace ya ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba ya cancanta a gare ni na faɗa abin da ba ni da haƙƙi a kansa to balantana kuma sauran tawagit tagutoci wanda aka bauta ma ba Allah ba da aljanu wanda aka bauta ma ba Allah ba da iyayen gijin ƴan bori da iyayen gijin masu sihiri da iyayen gijin da boka yace musu ku rinka abin nan ku rinka shimfida Qur'ani kuna tattaka shi ina me zai iya a nan wajen a ranar lahira a ranar da annabawa kansu suke jin tsoron fuskantar Allah jalla wa ala a cikin wannan hali na wannan tsoro ne Allah zai ce ku ina suke sai su shiru sai Allah ya ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sannan wato fitinar da Allah fitinar su a wata riwayar an ce ma'anar fitnatuhum nan uzruhum uzrun fasara biyu ce uzrun su ba zai kasance ba da za su kaddamar illa an qalu sai su ce illa cewar su wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantsa da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikin mu ba mu kasance masu shirka ba sai su barranta ittabarra alladina tubu min alladina taba'u wanda aka bi su sun barranta daga wanda suka bi su su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mushrikai bane ya Allah ya ubangijinmu ko kuma wallahi rabbana ma kunna mushrikin ira alhamza da kisai wallahi ya rabbana ya ubangijinmu ma kunna mushrikin su ce mu ba mushrikai bane a wato sai tafsirin da ake fassara fitina da shi yana zuwa da ma'anar wato aqibar bata thumma lam takun aqibatu dhalalihim sannan aqibar batan da suka yi bai kasance ba face su rinka cewa wallahi ya ubangijinmu bamu kasance masu shirka ba sun bata kuma suka zo suna barranta daga batan da suka yi ai idan mutun yana son aqibar abin da yayi ran nan zai zo ya ce ai ni ne wannan yana alfahari za a bashi sakamako yanzu yaro ran da za a raba certificate kowa ba zuwa zai ce ba ai ni ne cika za a physics ni ne cika za a mathematics ni ne cika za a IRK ni ne cika za yana tabannin wannan abin da yayi to amma ranar alkiyama su aqibar results din nasu shine natijar ta su shine su barranta sai a'a ba mu ne muka yi wannan ba Allah ya ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim ka duba ya rasulullah kaifa kadhabu ala anfusihim yaya suke ƙarya ta kawo kansu suke yin ƙarya akan kansu ai bi nafi tashriki anhu suke kore shirkan da suka yi wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma abinda suka kasance sun kirkiro ma Allah ya bace a gare su na daga wato shiraka wato randa abinda suka kira ma Allah na ƙarya zai bata a gare su ahwa jama'a kununa ilai randa suka fi kowa bukatuwa ya zuwa gare shi domin a ranar lahira, ranar lahira mutum yake ganin ƙarshen sa. Ranar lahira ita ce ranar da baka isa baka ce kai ka isa, baka isa baka ce kai ka wadata, a lokacin nan kana neman shafi'i ko nasir, me ceto ko me taimako, me ceto ya hana ai maka azaba ko me taimako ya tsare. Babu wani wanda yake a wannan rana ba yana neman ceto ba, babu wani face yana neman ceto. To a lokacin da suke a nan duniya suna cewa ababen tarayya su ne masu ceto a gare su, wanda suke bauta ma ba Allah ba, li yuqarribuna ila Allah zulfa, dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah. Allah ka ce yake zuwa gare shi gaba gadi, dole sai ka bi ta tsani. A nan duniya haka suka zamanto waliyan su. To a ran lahira ran da suke tanada, suka abinda suka tanada din nan, a lokacin nan kuma za su barranta daga gare shi. Shi yasa Allah ta'ala ya sifanta cewa wadalla, ya sifanta da wannan wadalla anhum ma kanu yaftarun, abinda suka kasance suna kira ma Allah na ƙarya ya bace a gare su. Na'am.
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
الله تعالى يا سفنت حال مشركي تارى منزل الله صلى الله عليه وسلم باين تقرير إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم بشيدر الله أكن إيماني قريشي دا كما قرية أهل الكتاب وأن دا بسي إيماني دا شيبا da kuma bayyana imani da ranar lahira da suranta yanda ranar lahira wato mujadalar mushrikai za ta kasance a gaban Allah jalla wa ala, sai kuma ya iltifati ga halin su wajen mu'amalar su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa minhum man yastami'u ilayk, daga cikin su musu mushrikai, man yastami'u ilayk, akwai wanda yake sauraron ka, wato wanda yake sauraron alqur'ani yayin da kake karatun alqur'ani, irin su Abu Sufyan da Walid ibn al-Mughira da Nadr da Utbata da Shayba ibnai Rabi'a da Abu Jahal, sun kasance idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana sallah da daddare sai su sulalo su suna jin alqur'ani, saboda inda alqur'ani yake da zuciya, inda alqur'ani musamman ga balarabe wanda yake jin ma'anar larabci, in ya ji alqur'ani ba abin da ya kai shi dadi, ba abin da ya kai shi rike zuciya, ya da kama da magana isan zuciya, ba su imani ba, amma da daddare sai su rinka zuwa suna sauraron alqur'ani. Idan suka ji suka ga suka haɗu da juna, yace me ya kawo ka, yace kai me ya kawo ka, yace to kada mu sake zuwa. Kun ga idan yara da mata da wawaye daga cikin mu suka ga muna zuwa, sai su rinka zuwa suna ji, kuma su in suka ji bin sa zasu, mu muna da hankali da ba za mu bi shi ba, amma su in suka ji bin sa zasu, saboda haka kada mu sake zuwa, amma ba za su iya ba, kashi gari sai su sake zuwa. Haka suka rinka yi sai su yi kacibus da juna. To shine Allah yake sifanta wannan haina su, yace wa minhum man yastami'u ilayk, daga cikin su akwai wanda yake sauraron Qur'ani yayin da yake sauraron ka yayin da kake karatun Alqur'ani. Waja'alna ala qulubihim akinna, amma mun sanya rufe-rufe akan zukatan su. Jam'u kinan shine as-sitr, sutura wato rufi, wanda ba zai wato Alqur'ani ba zai shiga cikin zuciyar ba. Wa an yafqahuhu, kan kada su fahimce shi, wato karahata, dan kada su fahimci Alqur'ani. Wa fi adhanihim waqara, kuma muka sanya nauyi akan kunnuwansu, a cikin kunnuwansu, wato nauyi wanda ya toshe jin, ba za su ji shi, ji wanda yake na kabul ba, za su ji shi kamar yadda kunne yake ji na cewa yana jin sauti, amma ba ji wanda yake na kabuli ba, na karba. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, idan suka ga dukkan aya ba za su yi imani da ita ba, saboda tsananin wato taurin kansu, hatta idza ja'uk har sai idan sun zo maka zuwa wanda suke ba wai sun zo bane dan su yi imani yujadilunak sai su zo suna mujadala da kai wato zuwa ne dan su zuwa ne suke wajen ka dan su jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru sai ka yaqulu alladhina kafaru kafirai suna cewa in hadha illa asatirul awwalin shi wannan bai zamanto wani abu ba shi wannan alqur'anin wato da suke ji sai su ce shi wannan alqur'anin bai zamanto ba face tatsuniyoyin mutanen farko al asatir jamu ustura shine labari wanda zaka ga an fada ba zaka iya tabbatar da haka yake ba ko ba haka yake wato abin nan tatsuniyoyin giza da koki wa haka suke sifanta alqur'ani wannan shine halin su kuma a cikin wannan akwai bayanin cewar wato ba zaka mutum ba zai iya imani ba sai idan Allah ya karba sai in Allah ya bashi shi yasa mutum mu ji tsoron Allah dan zaka ga alqur'ani za a zo a karanta shi ga mutane su biyu وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم الله تعالى يتي إذا أك سوكر ده سورة سيكا جي منافقين سنة شوا واي دا جشكين كوانا سورة تكارا من إيمان الله يتي أما وسومو مني فزادتهم إيمانا سي تكارا مسي إيماني إذا منتو سنة فرنشيك أما وأن دا كي تشوتا أجكين زكا تنسو sai ta kara musu dauda akan dauda su ka gani ba Allah ne ya cuce su ba suna da cuta a cikin zuciyarsu wato duk wanda ya zo ma alqur'ani da cuta a cikin zuciyarsa da shakka da inadi da ko yana kokarin ya gano cewa duk fa abun nan fa da ake fa idan fa mun tsaya mun yi bincike bane in ka tsaya ka bincika a garfa rufa ake wa mutane to kai kana so ka gano wannan rufa rufar to in ka ji alqur'ani tabbas zaka bata tabbas Allah zai batar da shi da duk wanda yake don cuta ce a cikin zuciyarsa saboda farkon abin da zaka yi tukuna ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makareci bane saboda haka ba zai yi abin da yazo da shi ya zama tokarya ba kuma Allah dai ya bashi dukkan mu'jizozi da za su tabbatar da wannan saboda haka je alqur'ani da wannan zuciyar mun shariha to sai Allah ya sanya alqur'ani ya zama to hudan abin nan hudan wa rahma a gare ka shiriya da rahma amma idan mutum ya zo ma alqur'ani da cuta da mugun nufi da shakka da kokarin ya gano tukka da warwara a cikin alqur'ani ko ya gano irin wato yana ya gano kan cewa ai duk wata wato an yi dare mutane ne an rudu mutane ne ya gano wannan rudan mutanen da akai to tabbas kuwa sai ya bata tunda Allah jalla wa ala ba zai shirye shi ba tunda shiriyar a hannun Allah take wanda yake nuna kan cewa Allah shine muqallibul qulub shi yake juya zukata sai za a kace Allah bashi da iko akan zuciyarka bayan shi ya halice ka shi halice zuciyar saboda kan Allah ya so sai ya juya zuciyar ta ji to amma kuma akwai asbab da Allah ya sanya abinda yake sa Allah ya sanya zuciyar mutum ta shiryu ya zama to yayi imani min awwal marra daga farkon marra mutum yayi imani to sai Allah ya kara masa imani akan imaninsa amma yayin da ya zama to cewa yana da shakka da wato mugun nufi da rashin gaskata Allah to ko Allah madaukakin sarki ba zai jefa shiriya a cikin zuciyarsa ba kaga dai wadannan Allah ta'ala ya ce ya sanya rufe da ya rufe zuciyar saboda haka gaskiya haske na fahimta da imani ba zai shiga ba da nauyi a kunnan saboda haka za a ji amma ji ba irin na karbuwa ba kaga mutum ya ji alqur'ani yana jin alqur'ani zuciyarsa ta narke zuciyarsa ta narke ya fadi na sujada ga Allah yana jin kaskanci ga Allah yana jin ƙarin imani wani ko gizo kuma duk kunne ne Allah ya ba su kuma duk karatu ɗaya ne suke ji to da haka wannan abin da yake wajabta mana ne mu ji tsoron Allah jalla wa ala da kuma wato mu zamanto masu kyawun nufi dangane da Allah jalla wa ala sannan haka zalika rashin imani da aya kaga aya kaki imani da ita to ba wani abu ne yake sanya wannan ba illa kan cewa tun farkon asali mutum ya riga ya ƙaryata a farkon lokaci kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su imani da shi a marrar farko ba to sai ya zama to yayin da wata aya ta zama ba za su yi imani ba shi yasa farkon idan mutum bai gaskata ba bisa hujja mabayyaniya da ta bayyana gare shi akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sa al'amarin sa babu aya kamar wannan kana ganin al'amarin sa ko labarin sa ka karanta kasan babu aya kamar wannan. Akwai wata baiwar Allah, wata bayahudiya mutuniyar kasar Jamus, sai dauki wani akwai tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani bature ya rubuta Martin Lings, sunansa Martin Lings, baturen Ingila ne a Cambridge rayu, ya rubuta littafi The Life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da turanci ya rubuta shi, an fassara shi zuwa faransanci da zuwa jamananci. Ta dauki littafin nan, ita ta bayahudiya ce amma ta bar yahudanci, ta gwada addinin Kirista, ta bari, ta gwada addinin Hindu, ta bari, ta gwada addinin Japan na tawo, ta bari, tana mai neman gaskiya. Sai ta samu wannan littafin, ta karanta shi, tun da ta dauki wannan littafin take karatun sa, kuka take yi. Tana gama karatun littafin, tace ta nemi yanda za ta samu, ta shiga internet, sai ta samu lambar Martin Links, sai masa waya, kace kai wani irin littafi ka rubuta? Yace ba ni bane, na rubuta littafin mutumin ne, ba ni bane, ba iya rubutuna bane, shi mutumin da kika karanta din ne. Tace to ita kuwa wannan shine wanda za ta bi, shine dalilin shigar ta musulunci. Saboda ka sha annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar sa a bayyane, ko baka ganshi ba ka karanta ka ji a kansa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u bi, ba wanda zai ji sha'anina, ahadun min hadhihi al-umma, wanda daga cikin wannan al'umma, yahudiyuha aw nasraniyuha, ko ba yahudi ko ba nasrani, thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar, sannan bai imani da ni ba, ba shi ya shiga aljanna, ba shi ya shiga wuta. Saboda jin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa aya, kanka imani da shi. To idan ka ji sha'anin sa, kaga gaskiyar sa, kaga tabbas aya mabayyana, sannan ka taki ka ki imani, to wannan shine dalilin da zai Allah zai batar da mutum. Amma yayin da kai imani, to sai ya zama to wannan imanin koyaushe, kuma ka sake ganin wata ayar, sai ka tada kariya imani akan imaninka. Amma idan ka karya ta aya daga farko, to koda ka sake ganin wata ayar, ba za ka yi imani ba, dan za ka sake kawo shedan, wato zuciyarka za ta sake sawwala maka akan cewa a ai ba ayar bace. Kamar hatta idan sannan abu na biyu kuma da kafirai suka kasance suna yi, bambancin su da mu'mini, idan suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za su zo ne dan imani ba, ba za su zo ne don su sami ilimi ba, ba za su zo ne don su tambaya a bayyana musu abinda ba su sani ba. A'a, hatta idza ja'uka yujadiluna, za su zo ne don su yi mujadala. Wajadalu bil batil liyuhidu bihi al haqq, sun yi mujadala da ƙarya don su wato watsa gaskiya da ita, suna ganin ƙaryar su ce za ta yi maganin wannan gaskiyar, ce za ta tozar ta gaskiya. Fa ina ka ce wai kai kana da hujjoji da za ka bata alqur'ani? Abinda fa ake ta yi fa kenan. Akwai wata ran jaridar, wata dan su daga cikin jaridun kasan nan suka buga, na yi mamakin wato inda mutane suke tunani, suka buga wani rubutu da waɗansu da aka yi a wata jaridar Ingila, a cikin jaridar Ingila da Economist, akan wai lallai a ba su dama su caccaki alqur'ani yanda suka caccaki Bible, su bayyana ƙarerake wai dake cikin alqur'ani kamar yadda suka bayyana ƙarerake dake cikin Bible. Musulmi sun ibada dama a bincike akan alqur'ani, wai cibiyoyin ilimi, idan kasashen larabawa sun ba su kuɗi don su bincike kan addinin musulunci, idan suka samu bincike akan neman su gano abinda zai bayyana wai wato ƙarya ta alqur'ani, sai su janye kuɗin. To duk kuɗin da suke da su bai ishe su bincike ba don su gano ƙarya alqur'ani, ina dan me za su yi kuka cewa larabawa sun hana su kuɗi? Su da kuɗin nasu su je su bincike su gano ƙarya alqur'anin mana, kuma da sun gano din sun faɗa, sai ka ji suna maka ihala ga wani abu wanda yake babu shi, suna tsammanin wai idan aka je aka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike za a gano wani abu da zai bayyana cewa rufa-rufa aka yi wa mutane akan alqur'anin nan. To in banda kafirci, kai baka yi bincika ka gano ba, amma ka rinka tsammanin akwai shi yana nan, sai an sa kuma in aka bincika za a samu, kuma ka ce wai har waɗansu sun hana ku idan ka samu, bayan kuɗaɗen da kake da su, ku ne daulolin masu yawan kuɗi. Aka ɗauko wannan aka sashi a cikin jarida ta Najeriya, ni ba san dalilin da za su sashi a cikin jaridun Najeriya ba, jarida ce guda ɗaya daga cikin jaridun Najeriya, ne mamaki da suka sanya wannan. So ake a jijjigawa mutane, a sanyawa mutane shubha da shakka a cikin imani, fi sa'anin alqur'ani ai babu shakka a cikinsa. To saboda haka duk wanda zai zo don ya ce zai mujadala da gaskiyar da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai batar da shi. Inda zai musu da addini ne, inda zai musu da alqur'ani da sunna ne, to ba zai bata. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul alawwalin, abinda kafirai suke so kenan su bayyana, su ce alqur'ani ba wani abu bane illa zancen mutanen farko, saboda sun rasa abinda za su ce, sun ce sihiri ne, wanda yafi kowa sanin sihiri yace kun san wannan ba sihiri bane, na fi ku sanin sihiri, wanda yafi suka ce waka ce wake ne yake yi irin na aljanu wanda yafi kowa sanin wake yace kun san nafi Walid ibn al-Mughira ce kun san nafi ku sanin waka da zubanta da irin wazaninta da wakar mutane da wakokin aljanu ma dan aljanu ma suna wake yace din nafi ku sani yayi kama da wannan kace to me zamu ci mun ce wannan kace ba haka ba mun ce wannan kace ba haka ba to me zamu ci suna jin tsoron kancewa ko shi ma yayi imani akai masa barazana Allah ce innahu fakkara wa qaddar yayi tunani ya auna fa kutila kaifa qaddar Allah ya tsine masa yanda ya auna thumma kutila kaifa qaddar sannan Allah ya sake tsine masa yanda ya auna thumma nazar sai dubesu thumma abasa wa basar ya fata fuskarsa ya hada gira thumma adbara wastakbar ya juya baya ya girman kai wa qala in hadha illa sihrun yu'thar yace sihiri ne da ake zuwa ake kwafo shi daga wani waje ake ciro shi daga wani waje saboda haka sun kasa tsaya su samu magana guda wata ran su ce sihiri duk da sun yi wannan conference din an fada an ce a ce sihiri ne kaga wani lokaci kuma sai su zo su ce bal asatirul awwalina tatabaha sayyatum la alayhi bukratan wa asila unzur kayfa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila da suka ce sihirin ne ba sihiri ba suka ce a'a ai labarukan mutanen farko ne ake masa shiftarsa safa da yamma akwai wani da yake zuwa ya masa shifta kun san shifta ai ko dictation ana faɗa yana rubuta to shi ko bai iya rubutu ba sai ya zai rubuta da za a yi masa shiftar shi yasa yake unzur Allah yake unzur kayfa darabu lakal amsal ka duba ya rasulullahi inda suke buga misalai a gare ka fa fallu suka bace fala yastati'una sabila ba ka samu wata tafarki da za su tsayar da magana guda ɗaya akai to saboda haka wannan ya nuna kan cewar dukkan abin da zaka dauka kace zaka inda zaka zo mu alqur'ani ne da niyyar kai jayayya to Allah madaukakin sarki ku zai fitar da kai sannan Allah ya fado ta sifar ta su wa hum yanhauna anhu kuma su suna hana mutane daga alqur'ani suna korar su shi ne yanda zasu ce kada ku saki zuwa ku saurara in ba haka ba wawaye zasu zo su rinka ji in suka ji kuma zasu fitu wa yanhauna anhu kuma suna nisantar da kansu daga alqur'ani wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ba sa halakar da kowa face kawo kansu wa ma yash'urun amma ba sa jin haka domin menene halaka irin ka nisantar da kanka daga alqur'ani abin da yake shine rayuwar rai alqur'ani kamar yanda ruwan sama kun ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo misalin alqur'ani da ruwan sama yace masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wan nur ka masali ghaythin asaba arda misalin abinda Allah ya aikunu da shi daga shiriya da ilimi kamar ruwan sama ne da ya samu wata kasa to kamar yadda ruwan sama yake rayar da kasa haka alqur'ani yake ruwan sama da yake rayar da rai to wanda zai ce zai kora mutane ce kada ku zo wajen sa kuma shi kansa ya nisantar da kansa daga alqur'ani me yake ma kansa in ba halaka ba menene kishiyar rayuwa ba shine halaka ba alqur'ani shine rayuwa shine ruhi haka Allah ta'ala ya ambace shi ya san daga cikin sunan alqur'ani ar-ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina mun yi wahayin ruhi daga lamarin mu ya zuwa gare ka ya rasulullah to yayin da mutum ya zama to ya nisantar da kansa da alqur'ani ya halaka inda babu rayuwa a gare shi ya rasa rai alqur'ani shine wanda yake zai rayar da zuciyarka shine zai sa zuciyarka ta zama to mai imani zuciyarka ta zama to mai tausayi zuciyarka ta zama to mai tsoron Allah zuciyarka ta zama to mai kunya zuciyarka ta zama to dukkan wata sifa kyakkyawa ta fitra wanda Allah ya halicci wato mutum a kanta kyakkyawa to alqur'ani shine zai rayar shine zai dusa wannan a cikin zuciyarka to yayin da mutum ku ya nisantar da kansa daga alqur'ani to ba abin da yake illa halaka kansa kuma wannan sifar wato kafirai ne haka kafirai suka kasance suna yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ga mutane sun zo suna jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kore su Sayyidina Abu Bakar ya kasance yana yawan sallah da daddare kuma in yana sallah baya iya mallakan kansa sai yana ta kuka sai ka ga mata da daddare makwabta sun tashi sun tsaya a gefen garu sun hana suna lekawa don su rinka jin sallar Sayyidina Abu Bakar saboda haka suka taru suka ce su ba su yadda ba yana fitinan matansu abinda suke so ya aka ce to me kuke so ya daina sallah yace shi ko ba zai iya daina bauta ma ubangijinsa ba aka ce sai dai bangaren yace in dai haka ne to zai bangaren ya tattara yana sai nasa zai bar maka yace in dai akan ya daina bautar ubangijin sa ne inna ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa yace zai bar maka shine daya daga cikin manyan Quraysh ya ganshi yace ina zaka tafi ce a zan bar abinan na tattrena yana wani ne zan bar makka zan bar gidana saboda in je in bauta ma ubangiji na mutane na sun hana ni bautar ubangiji na yace ina kamar ka ba kai ne ake korarsa daga gidansa ba sannan ya dawo da shi yace kada wanda ya sake cirguna masa suka ce to da sharadi amma ya daina daga muryarsa yanda zai rinka fitinar mutanen gidansu yara da bayi da mata su rinka jin qur'ani suna musulunta to aka ce ya rinka yi yake sassauta murya to ku shine wannan suna nisantar da mutane daga alqur'anin kada ake to kaga wannan daga gani ka san cewa fada ne wanda yake mutun ya riga ya san cewa ba akan gaskiya yake ba inda gaske ne kake so ka zo da hujja mana da abin da zai rusa alqur'ani amma saboda sun san babu hujja sai suka ce abin da kawai suke so a hana mutane jin alqur'ani a hana mutane jin alqur'ani wannan shine ragwanci to kun ga wannan duk yana nuna mana irin abinda alqur'ani yake da shi na karfin gaskiya kuma yana da ƙara nuna mana muhimmancin mu kusance shi kada mu yadda mu nisa da shi kuma yana nuna mana cewa uslubin kafirai tun ada har a yanzu baya canzawa kokari suke sun santar da mu daga alqur'ani yanzu duk kokarin da suke nema su yi kenan na bincike wanda zasu jefawa mutane shakka akan alqur'ani akwai irin wannan gubar a cikin internet da yawa zaka ta gani wanda yake bai kamata ba mutum ya rinka zuwa wajen irin wannan ba saboda zai jefa maka shubha wata shubhar in ta shiga ba wanda zai iya kankare maka ita saboda kada ka je ka kai kanka cikin wannan kai dai ka san gaskiyar alqur'ani ka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kusanci alqur'ani din domin Allah madaukakin sarki ya tare ka da imani da shi Allah madaukakin sarki ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana fahimtarsa Allah ya sanya mu a cikin masu tilawarsa inda ya cancanta a tilawarsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka